excellente journée. À bientôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Litinin 21 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kananan labaran duniya.
Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaka da kungiyar Hezbollah. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada sun bi ta mashigin Taiwan mai matukar muhimmanci a jiya Lahadi. Haka kuma za a ji cewa hambararren mataimakin shugaban ƙasar Kenya ya ciki ubangidansa William Ruto a matsayin mugu mara tausayi. Yana mai gargaɗin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sake jaddada shan alwashin shawo kan matsalar tsaro da ta yi wa ƙasar daurin minti.
To duk da sauki ya samu, muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala ko kankane a plato.
Haka zalika muna tafa da rahoto kan yadda al'umman Niger ke ganin har yau fa basu rabu da bukar ba dangane da yadda ake yawan fuskantar dauke wutar lantarki baya-bayan na a jihohin kasar sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a Najeriya da ke baiwa kasar ta Niger wutar lantarki.
Wannan sujana masu albarka, Allah ya ba su ikon kulle yarjejeniya na mu samu data mu takammu.
Sai a biya mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shimir. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi. To amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaka da kungiyar Hezbollah. Ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya tilo a ƙasar. Bayan da sojojin Isra'ila suka gargaɗin cewa za su kai hari kan rassan bankin Al-Qad Al-Hassan. Hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi akan kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Bayan shafa shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya ɓarke a ƙarshen watan Satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi. Kamfanin dillancin labaran IGNA na Lebanon ya ba da rahoton cewa an kai hare-hare sau 11 a yankunan kudancin birnin Beirut. Da dama daga cikin sun kai hari kan Al-Aqad Al-Hassan, wanda Isra'ila ta ce yana bada tallafin kuɗi ga ayyukan da kungiyar Hezbollah ke yi kan Isra'ila. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida sojojin jiya Lahadi cewa suna ƙara kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon, tare da lalata wuraren da kungiyar Hezbollah ta shirya amfani da su a matsayin wajen kai hare-hare kan Isra'ila. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada sun bi ta mashigin Taiwan mai matukar muhimmanci tare a jiya Lahadi. Ƙasa da mako guda bayan da ƙasar China ta gudanar da wani atisaye na yaƙi a tsibirin, inda Beijing ta yi Allah wadai da shirin a matsayin haifar da rudani. Sojojin ruwa na Amurka wani lokaci tare da jiragen ruwa daga ƙasashen ƙawance suna wucewa ta mashigin sau ɗaya a wata. Ita ma ƙasar China da ke ikirarin yankin Taiwan a matsayin ƙasarta ta kuma ce babban hanyar ruwan nata ne. Rundunar sojan ruwa ta Amurka ta bakwai ta faɗi yau Litinin cewa jirgin ruwan Amurka USS Higgins da jirgin ruwan Canada HMCS Vancouver sun yi ta zirga-zirga da suka saba yi a jiya Lahadi ta cikin ruwan inda ake amfani da ƴancin zirga-zirgar teku kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta sanarda. Tafiyar ta nuna aniyar Amurka da Canada na tabbatar da ƴancin zirga-zirgar ababen hawa ga dukkan ƙasashe, in ji sanarwar. Jiya Lahadi shugaban ƙasar Brazil Luis Inácio Lula da Silva ya soke bulaguran da zai kai ƙasar Rasha domin halartar taron BRICS. Biyo bayan shawarwarin likitocin da aka bashi na kaucewa yin doguwar tafiya na wani ɗan lokaci bayan wani hatsarin da ya yi a gidansa da ya ji rauni a kansa. A cikin wata sanarwa, ofishin shugaban ƙasar ya ce Lula mai shekaru 78 yanzu zai halarci taron BRICS ta hanyar hoton bidiyo. Da farko an shirya zai tashi da ƙarfe 5 na yamma a jiya Lahadi. A cewar wani rahoton likita da asibitin Sirio Livens da ke Brasilia ya fitar, Lula ya samu rauni a bayan kansa a ranar Asabar. Rahoton ya ce an shawarci Lula da ya kauce tafiye-tafiye ta jirgin sama mai nisa, amma yana iya gudanar da ayyukansa na yau da kullum.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Najeriya, inda ministan tsaron ƙasar Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya sake yana tashin alwashin ganin bayan matsalar tsaro a Najeriya, ciki kuwa har da Jos-Kwata ta Yamma da Bauchi wato jihar Plateau. Ya furta haka ne a yayin wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a harkar ta tsaro. Daga Jos a Najeriya ga Zainab Babaji da cikakken rahoto.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ƙara jaddada alƙawarinta na shawo kan matsalolin tsaro da suka yi da baibayi a wasu sassan ƙasar. Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar a wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, shugabannin al'umma da na addinai da kungiyoyin mata da matasa da jami'an gwamnati a shalkwatar rundunar soji ta uku da ke barikin Rukuba a nan Jos, yace matsalolin da jihar Plateau ke fuskanta abu ne da za a iya magancewa.
To duk da sauki ya samu, muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu sala ko kankane a Plateau akan harkar tsaro.
Akwai wasu sababbin matakai da za a sa ne na tabbatar da cewa wato wannan zaman lafiya ya dore?
An tattauna sosai kuma kowa ya faɗi bayani cikin aminci da gaskiya da bayyana matsalolin da kuma shawarwari na yanda za a yi maganin matsalolin. Ko matsalolin ba wasu masu damuwa bane, muna ganin tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha da shugabannin local government za mu iya samu bakin zaren kuma ai maganin wannan matsalolin yanda za a sami zaman lafiya mai dorewa.
Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar. Masu ruwa da tsaki daga kananan hukumomi biyar ne da suka hada da Barikin Ladi, Bokkos, Manguriyom da Wase da ke fama da tashi-tashin hankula su ne suka halarci zaman tattaunawar.
Sunana Honorable Garba Abdullahi Muhammad, ni ne chairman na gang Allah na jihar Plateau. To abubuwan da aka tattauna gaskiya sun yi ma'ana. Minista da ya zo ministan tsaro ya dauki abin da muhimmancin gaske, kuma na ji dadi an fada masa gaskiya. Mutane da suka yadda suka zo din sun yi imani a zauna lafiya. Misali, sarkin Wase ya yi magana da sarkin Kanam cewa kawai sai a turo mutum daga Abuja kawai an bashi lasin ya zo ya yi maini, sai a kori mutane a garinsu, a kore su a gonakinsu, kai da gonan kakanni da kaka da kakanni an kore ka an yi maini. Kuma an gama mainin din ba wutar lantarki, ba ruwan sha, ba hanyoyi, ba asibiti, ba makaranta. Ina amfanin wannan cigaba aikin gwamnatin tarayya ta yi maganin gurin nan.
Sunana Emmanuel Balamulpul, chairman na karamar hukumar Mungu, da yake shi minista da kanshi na tsaro na kasa ya zo da kanshi. Kema kin ga yanda taron ya kasance, an gani wa juna. Ubangiji ya yarda, ina ganin wannan zai taimaka ba kaɗan ba, za a samu zaman lafiya insha Allah.
Basarake Uja a Naguta Ponzo Johnson Jauro Magaji ya ce ba sarakuna matsayinsu a dokance zai taimaka.
Muna so kamar mu sarakuna, in kika ji maganar da kai nan gurin, mu ma ya kamata ƙara mana ƙarfi saboda mu ma mu samu yanci mu ce kai daga ina ka zo, me ka zo yi, suwa ka zo ka ga musu kafin ka zo wannan ƙauyen wannan garin. Ya kamata mu samu ƙarfi mu ce kai ka yi laifi, dogare ku kama shi a kai shi kurkuku, saboda ya ji ya sata a gonan wani ko kuma ya ji ya kama sharon wani.
Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin tsaro Brigadier General Gaggi Shipi mai ritaya ya ce sai mutane sun fahimci junansu kafin samun zaman lafiya.
Mun gane cewa mutane ba su gane juna ba ne. Akwai abubuwan da ke faruwa, za a ga wannan ya ɗauka haka aka yi, wannan kuma ya ɗauka haka aka yi, sai ga ba gane juna ba. Na biyu kuma muna so cewa kan mutane su ɗauka cewa lallai sai abin da suke so shi za a yi musu kafin a samu zaman lafiya. Dole wannan ya ɗan ba da waje kaɗan, wannan ma ya ba da waje kaɗan, ka ga in an yi haka to za a samu zaman lafiya ɗin.
A cikin shekaru fiye da 20 da aka samu rashin fahimta a tsakanin wasu al'ummomin jihar Plateau dai an tafka asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji da wannan rahoto, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Lahadi, hambararren mataimakin shugaban kasar Kenya Rigathi Gachagua ya caccaki ubangidansa William Ruto a matsayin mugu mara tausayi, yana mai rigadin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari. Majalisar dattijai ta tsige ga cawa bisa tuhuma biyar cikin 11 da ake masa ranar Alhamis, amma umarnin kotu ya dakatar da shirin mai gurbin sa. Na yi mamakin yadda mugun mutumin nan da na taimaka ya zama shugaban kasa, na yi imani da shi wanda aka tsananta masa a lokacin da na goyi bayan sa zai iya min mugun nufi kamar yadda ya shaida manema labarai. Mutumin mai shekaru 59 da haihuwa ya ce an janye tsaransa tare da tura ma'aikatansa baki ɗaya hutun dole. Yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Amurka na zagaye na ƙarshe kafin ranar zaɓe a hukumance ranar 5 ga watan Nuwamba, inda mataimakin shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka fi mayar da hankali ne kawai kan jihohi 7 masu muhimmanci, waɗanda watakila su ne za su tantance sakamakon. Fiye da mutane miliyan 14 sun riga sun kaɗa ƙuri'arsu da wuri a cewar ɗakin binciken zaɓe na jihar Florida, kuma da yawa za su yi hakan a cikin kwanaki masu zuwa, yayin da kusan dukkanin jihohin ƙasar 50 suka buɗe rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a da wuri da kuma karɓar ƙuri'u ta hanyar aika wasiƙu. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna fafatawa na daga cikin mafi kusanci a cikin shekaru da dama, inda Harris take da ɗan rinjaye. Daga ƙarshe, mahaukacin guguwa da aka yi wa laƙabi da suna Oscar ta afka gabashin ƙasar Cuba, tsibirin da ke fama da katsayar wutar lantarki, bayan da ta afka kudu maso gabashin Bahamas. Cibiyar da ke kula da guguwa ta Amurka da ke Miami ta ce guguwa ta isa lardin Guantanamo na ƙasar Cuba da ke kusa da birnin Baraco da yammacin Lahadi. Tana ɗauke da iska mai tafiyar mile 80 cikin sa'a. Masu hasashen sun ce ana sa ran samun ruwan sama mai inci 5-10 a gabashin Cuba har zuwa ranar Talata, inda wasu keɓaɓɓen wurare za su kai inci 15. Mahaukaciyar guguwar Oscar ta isa tsibirin Great Inagua a cikin Bahamas a safiyar Lahadi. Ana sa ran za ta haifar da wasu ƙarin munanan guguwa masu haɗari da za su iya haifar da gagarumar ambaliya a bakin teku da sauran yankunan kudu maso gabashin Bahamas.
Sarfi da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger, inda wakilinmu da ke can Haruna Mamman Bako ya shaida mana yadda ake fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki a baya-bayan nan a jihohin ƙasar ta Niger. Sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a jihar Kebbi, Najeriya, inda daga can ne ake aikawa ƙasar ta Nijar da wutar lantarki, inda 'yan ƙasar ta Nijar suka ce da alama mahukuntan ƙasar tasu ba su ɗauki darasi ba tun katse musu wutar lantarkin da Najeriya ta yi na tsawon watanni 8 yayin juyin mulkin da aka yi a ƙasar a shekarar 2023. Kada in ja ku da nisa ga Harunan da ƙarin bayani.
A baya-bayan nan ana fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki a dokacin jihohin jamhuriyar Nijar da ke samun asalinsa daga lalacewar waɗansu na'urorin jigilar wutar da ke jihar Kebbi tarayyar Najeriya, kamar yadda kamfanonin watsa wutar lantarkin ƙasar Nijelek ya sanar. Sai dai da dama daga cikin 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar ne ke ganin cewa ƙasar ba ta ɗauki darasin yankan wutar da tarayyar Najeriya ta yi mata ba na tsawon watanni 8 biyu bayan juyin mulkin shekara 2023, kamar yadda Asuman Kahinta da Nasiru Pepa ke cewa.
To ita kadai wannan ma matsala ta wutar lantarki, in suka mana maganin ta to sai mu ce alhamdulillah. To kuma matsawar da ko mun samu haka nan, to gaskiya mu za mu ga sai mu ce ma ba a mai komi ba.
Wayannan su jana masu albarka, Allah ya ba su ikon kullu yarzajiniya na mu samu data mu takammu.
Tun lokacin gwamnatocin da suka gabaci na sojan kasar a yanzu sun ayyana kokarin su na sha'o wutar lantarki mai aiki da man diesel daga matatar man kasar Suraz da zai raya jihohin Zandar, Maradi da Matawa, Hasalima da Girka, wata tashar watsa wutar lantarki da hasken rana a garin Malbaza. Sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran zomo ka ba, ko da yake kamfanin gidan wutar lantarki Nijelek na nasa kokarin samar wa kasar wutar lantarki, inji Alhaji Jafaru Dubai.
Ma'aikatan wuta ta Nijar gaba da suna hankali gaskiya saboda duk yanda za a yi sai sun samu sun dan rarraba mu mutane wuta duk da matsalolin da an kai ta samu to alhamdulillah kuma yanzu ka duba ai ka ga zandar da ita da maradi ina ganin har da wani bangare na jihar ta suna amfani da wuta ce wanda an kai kokari an ka hada ta cikin kasa
shin menene yake kawo wa tafiyar hanwaniya a kasar game da samun wadatacciyar wutar lantarki wannan ita ce tambayar da na yi wa Asemi Chiroma na kungiyar Rotab mai saka idanu harkokin makamashin wutar lantarki da ma ma'adanan kasar wanda ya ce
gwamnati ba ta sa kudade a wajen tanadar da makamashin sai dai wajen kamfani can ko kuma Nigeria ta tanadar da shi ta saida mu kuma kamfanin mu na Nigeria ya saida mu ƴan kasa
game da kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin warwarewa ƴan kasar matsalar wutar lantarki gwamnan jihar Tawa Kanal Umaru Tawayi tare da ministan makamashin kasar sun kai ziyara a wurin da wani kamfanin kasar Britania Savannah Energy da waɗansu ƴan kasar ta Niger ke kokarin girka turkan watsa wutar lantarki mai aiki da bugawar iska tsakanin Madawa da Malbaza a cikin jihar Tawa abinda yasa gwamnan jihar Tawa bayyana kokarin gwamnati a wannan fannin talakari da wahalar da suka sha a can baya
mun sha wahalar iska harkar lantarki bakin nan bisa ka wannan muke cewa alhamdulillah ayi kokari wannan project ya samu ayi shi saboda in an kai shi lalle ne ya zata cikin matsala ta harkar lantarki wanda ke aiki da iska nan wannan jiha ne an ka zaba kenan ni akan gwamnati jiha dole ne lalle na jira din haka nan tun cikin jiha ta ce
a cewar Abbas Bawa mai sharhi akan harkokin da suka shafi makamashi samun incin kai a fannin wutar lantarki zai taimaka domin samarwa matasa ayyukan yi da yaki da talauci a cikin kasar
Allah ya ba mu makamashi na nukiliya wanda muke iya sarrafa a yi wuta ya ba mu gawayi ga ruwa kuma Allah ya ba mu wanda ana iya sarrafa su kuma a yi wuta da su duk lokacin da mun ka samu an ka kare da matsalar wuta to insha Allah za ku ga kamfanuka sun zo daga ko ina sun kawa kuma ya ku kamfanuka cikin kasa shi zai kawo aiki samari za su samu ayyuka waɗanda ke zaman banza su ma za su samu ayyuka ga dada arzikin kasa kuma yana ta ci gaba sannan kuma za a samu ayyaki da talauci
wutar lantarki na dai kasancewa daya daga cikin abin more rayuwa da kowane dan kasa kan yi kokowa ko kuma gogoriyon samu domin samun sa don lilwanta rayuwarsa Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
An gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamintoci 16:25 da kuma 31 yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam A yau za mu daura kan zargin da al'umma garin Garba Shege na jihar Taraba ke yi wa sarkin su na yanka mai daraja na uku da babaki rakan filaye da gonaki har ma da cin zarafinsu ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel al'umma garin Garba Shege da ke jihar Taraba a Najeriya sun tunkari wannan shiri da korafin cewa Sarkin garin su mai daraja ta uku Alhaji Mai Gandukuwu ya kwace wa talakawansa filaye da gonaki a kalla 35 ta hanyar zalunci baya ga zarkin mulkin kama kariya ga talakawansa har ma da cin zarafin tsofaffi idan kuma wani ya tanka ya fuskanci barazana ga rayuwarsa kamar yadda za a ji daga bakin wannan bawan Allah da muka sake sunansa
badagalan da sarki yake sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don du tsammanin mu da tunanin mu ya wuce wuri in kace ya taba ka ko ya taba dan uwan ka zaka yi magana ma karshen ta sai ma barazana da makami ko kuma yace zai kashe ka da tsafi gashi yanzu yankin Garba Shede da garin su nan ma ya taba su arama malan dalladi da su man dairu garin su gefen yala Abuja kuma ya taba mutane da yawa
akwai yankin Garba Shede ne
duka a yankin Garba Shede ne yakin kai gama akwai su salo da sauran su wanda ya karbi gonakin su ya sayar
oh sayarwa ma yayi a wannan jefe
wannan duka sayarwa yayi sakamakon yace guraren kakannin su ne don magana wani bako yazo shi in an aifi kakanka a wurin ma in kai ba jirin bane kai bako ne kawai
jirin wani yare ne jirin su yaren yankin kenan
eh jirin yaren shi kenan kuma kalilan ne a cikin al'umman kai gama su ne kadan diga ciki ma amma su ne yake mana kaka gida duk komi na Hausa Fulani da sauran sauran kabilu yana kwacewa in kai ba jirin ba.
Me gaskiya al'amari da aka ce sai ya kori Hausa Fulani a yankin Garbace dai?
Eh lalle wannan ya fada da babban murya, ba wai a waje ba ma, har cikin masallacin ya ziyarci masallaci don ba wai ibada yake ba. Tunda mutum da yace yayi ridda shi ya koma al'adan kakanninsa tsafi, to wannan lalle yana barazana haka. Muna jin labari da kuma abubuwan da muka gani da idonmu, don akwai wani babanmu kakanmu wanda ya barazanan zai dake shi ma, kuma mai anguwa ne da yake a gargashin sa.
To yanzu wannan al'amari da irin cabe a wannan nan yanki, wani kira kake da shi ga gwamnati duba da cewa ga dai halin da yanzu kuke ciki kuma ga halin da kuke shirin shiga gaba?
Gaskiya ina kira da babban murya ga gwamnatinmu na jihar Taraba, don mutum ne mai kima kuma mai bin kadun al'umma. Muna son ya duba lamarin nan ya kwace mana hakimu.
To Allah ya kyauta. Idan wata kila mai sauraro zai iya tunawa, a makon da ya gabata dan Juma Yusuf Garba Shedi ya ba mu labarin yadda wannan sarki kwace mahaifinsa wata tafkekiyar gona. Lamarin da yasa sai da suka dangana da kotun shari'a.
To wannan suka zo suka yayyanka, nan ne kotu muka ga mu kotu muka gudu muka je wajen kotu muka ga mu kotu ta zo ta tura court order ta ce kowa kada ya taba. To nan ne ciyaman ya kira mu ya neme mu ya ce don Allah mu zo mu janye wannan maganan a kotu a zo a yi sulhu.
Kun janye?
Ba mu janye ba. Ciyaman da ya kira mu ne ce ciyaman yayi a dunda aka fara ciyamomi babu irin ka, domin ba wanda ya nema a zo a yi sulhu sai kai. Tunda ka nema a yi sulhu mu ba za mu yi sulhu ba, domin musulmi an san shi da sulhu. Ko ba haka bane?
Kun je sulhu?
Mun zo mun yi zama daya. Mun yi zama na biyu. To akan zamu daidaitan ne. To nan sarki ya tura a kira mahaifina. Da ya tura a kira mahaifina, mahaifina sai ya ce ba zan je fadan sa ba. Ya ce shi ba zan je fadan sa ba. Me ye dalili yake ga madogare? Ya ce dogari ba zan je fada ba, ka gaya mai martaba duk inda yake so ya aike ni a mazaunin sa na sarki zan je, idan sulhu ne zan je. Amma ni a yanzu ba zan je fadan sa ba, ya sake min walakanci irin abun da ya min guda biyu. Nan kuma dogari bai gudu da sauri ya je ga ma sarki. Sarki ya ce ka je ka gaya masa ba, musguna masa ba, don Allah ya zo. Ya sake dawo shi don Allah sarki ya ce kaje kar ya hada ni da Allah ya je shutar da ni. Ko mallan sai kani na rabiu sai shi baba mu ce sai rabin ya goye shi a mashin suna zuwa bakin barandar sa, bai tsaya fa ya bari ba, daga nan ya fara narka masa ashar ba abun da ya rige masa na arziki.
Shi mahaifin
ku shi sarkin
ya ta zagi
mahaifin mu, ya tashi sai take shi ba nan ne, da ya tashi sai take shi nan ne ya fadi
shi sarkin
ya fadi. Ko ba haka nan ne mahaifin mu kawai sai ya tashi ya kama hanya, domin tafiyan ma ba lafiya bai karisa san sa ba, ka san yanayin shekaru. Sarki yana cewa ya tsaya bai juya ma ya kalle shi ba, bai ce masa kala ba. A lokacin sai ya kira ni ya ce to sarki fa yana so ya kashe shi.
Masu sauraro, hatta tsohon dan majalisar wakili na yankin Garba Shedi wanda hakimi ne mai rawanin garkuwar masarautar ya tabbatar da zargin, tare da cewa shi ba zai goyi bayan zalunci ba.
Ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba. Ni ban yadda da zalunci ba, kuma ban yadda ai zalunci ba. Saboda haka waɗannan abubuwa wa'anda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manukuku yana yin su. Ɓace filaye, cin zarafin mutane, walakanta tsoffi yana yi wannan. Hatsari ne ƙwarai da gaske. Musamman ma mutum dan dangi ne kace zaka taba shi, gaskiya tashin hankali ne ba kyau. To a matsayina na garkuwan Garbace ne na dan majalisan masarautar sa, gaskiya yana aikatawa, don ni ma gashi yana so ya kwace min fili. Yace a wajen suke tsafin su shekara 200 da suka wuce. A nan kira da zan yi shine wa'adda hukuman da ya kamata su tsawata masa domin a samu zaman lafiya, domin idan ya ci gaba da wannan abubuwa to a gaskiya mutane fa za su ja layi. Rema ya furta yace ya kulla da Hausa Fulani a nan garin Garbace ne, kuma yawan mutane da suke wannan gari na kai gama a Garbace ne, dukkan su yawancin su Hausa Fulani ne. Amma ka furta shi sarki mai gandi ya furta yace ya kulla da su, to kaga a nan a gaskiya in ba dai an yi masa magana ba ya dawo kan taitayin sa, to abu za ta lalace. Mu kuma muna son zaman lafiya ne. Kiran da nake yi shine jama'a su zauna lafiya, duk abin yayi ka a saurare shi. Mu zaman lafiya muke so, a zauna lafiya, kuma hukumomin da ya kamata a sanar da su ana sanar da su. Masu filaye kuma za su je kotu su domin a karbi hakkin su. To saboda haka jama'a su yi hakuri a Garbace ne. Shi wannan tsoho da aka masa walakanci iyalansa da yayansa, Allah ya ba su hakuri, Allah ya hoci zuciyar su yi hakuri. Insha Allah za a dauki hukuncin da ya dace bisa hanyar da ya dace.
Allah ya kyauta. Jin waɗannan ƙorafi, wakilinmu na jihar Taraba ya kira mai martaba sarkin Garba Shedi, Alhaji Mai Gandukugu, wanda ya musanta zarge-zargen ta hanyar amfani da wasu kalmomi da ba za mu iya sakawa a rediyo ba. amma ga abin da zamu iya ciro muku cikin hirar.
Za mu yi musu question na don SS to abin da suke SS suna yabe ni. Gwamna yana yabe ni yanda ina tafiya da abin nan. Wani wuri ma yace ina karya wai sun mulki a yaushe mutumin da zai zo mun fara abin mu 17 su ba san muna da gazen muna goye ya ba mai. Don irin wancan wawaye ne sai irin wannan za ka zo ka ci meeting na za a yi da SS. Za a mero wa gwamna reply. Kai za ka duba abin da wuri suna da fili za ka ci yai. In na taba karban filin wani ma ɗayan ya ce ya ɗauki filin bank wanda mu muka ba bank ya ce ya je ya saya. Mu mun ce bar wurin ne ya je ya rubuta fitinki wai na kwace kayan zaton kwace. Bank na wani na mutanen gari ne mu ne muka ba amma na mutanen gari. Tun da ya garbashe da yaron shan bai makaranta ba na kira shi na ce ya san na girbi maman shi ko yaushe aka yi baban shi ya aure shi kudi ya kare sai hauka dukansu ba su da komi yanzu don fada ne ba su yi wasarin sarakuna daidai ba suna hawansu kudi ya kare ya sai kare a gidan rediyo su je SS mana ba kotu ne gidan rediyo kan ba su suna yada labaru kawai ba ni ko ba ni da man na fi so ma iri wannan a yada duniya ma duka na ji daɗi ma ba wani waɗansu ma ba san ni sarki ba ne ma ba baturen da ina zuwa wurin baturen sun zo suna koyan yaren mu wanda su suka yi rubutu suka abin nan tun notice menene ka zo ku zo kwanan nan ba ku kai 66 years ba ka zo ka ce waye me duka za mu yi bati naka za ka ci fai na kowa ma in ni na yi magana da kai. Ni ka dai ma kaman da ya bin nan kana ji na ko
ina jin ka ne ba ba
sai na ka yanzu ma zero sai baka je ka mai da amsa ban san time da ka zo garbace ne ba ma
ba mu taba sai da fili ba muna ba su wuri suna ferowa ma ba mu dawo ba wanda za su fada wancan issue ma babu ma kuma muna fama miki na kansu sun zo da rimu daga 1950 ko 66 ne suka zo nan duk wanda ya riga su zo 1997 ma bai taba kora mu ba mu kaji gona wani ba ban taba yin wani abin ba mu ya sa ba su zo nan ba muna da gwamna muna da sakulan da yake ba mu akan ba su lan ko yi da an ce mu yi amsa da lan kan mu sai wa fodo na da ne wanda kada suke Allah ya sha bai ya ce musu ba in gari ka kana ne wanda shi ne ya sa da su ma kudin su ya kare kuma mutanen gari ba suna mitin ba sake mitin a kai irin su ba mun ba su fili ba ma da ma Allah bizin sa la noma lan la labu amma yanke mutane Allah sire musu su zo sun zo wani daga mai bawa ya yi min ganin bashi abin da ya zo sata gari na ya je Lagos ya da yana so kwaba gari na.
Sauraro shirin ciki da gaskiya zai tabo gwamnatin jihar Taraba domin jin ko tana sani da wannan badakala da ke faruwa ɗaya daga cikin yankuninta. Abin da ya sabo kenan akan wannan batu sai dai idan wani sabon abu ya fito za mu sake dawowa domin kawo muku. Yanzu Amadu Lado Salisu Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Sai a biyo Sarfilin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun rawaito cewa Isra'ila ta kai wani hari ranar Lahadi kan rassan wani banki mai alaƙa da ƙungiyar Hezbollah ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya tilo a ƙasar. Bayan da sojojin Isra'ila suka yarda in cewa za su kai hari kan rassan bankin Al-Qad Al-Hassan. Hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi akan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Bayan shafa shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya ɓarke a ƙarshen watan Satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka da Canada.
to masu sauraro baki daya tira zamu dakata a nan a cikin wannan shirin na yanzu sai kuma a kasance da mu anjima da hantsi idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe 8 na safe kenan agogon Najeriya Niger kamar da Chad wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana domin jin maimaitun wannan shirin baki daya kuma madadin sarfi Lahashin din da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Chuck Hawa Sharif ki muku fata alheri sai anjiman ku. Thank you.